sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Abdullahi ne tare da Baba Yakub Bakiri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba, 14 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin guji abubuwan da muke tafa da su, ga baba da kanin labarai.
To baban ne yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai je majalisa domin ganawa da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar ta Democrat. Bayan sun sanar da wani shirin $3.5 trillion na faɗaɗa kiwon lafiyar tsofaffi da batun canjin yanayi da kuma shirye-shiryen taimakawa iyalai. Wata motar ba dauke da ma'aikatan gine-gine 'yan kasar China da na Pakistan da ke tafiya a wata hanya mai tsamsi a wani tsauni ta faɗa cikin wani rami mai zurfi yau Laraba, inda ta kashe mutane 13 ciki har da 'yan China guda 9 a cewar jami'ai. Yau Laraba ne kuma Papa Roman Francis ya baro asibiti kwanaki 10 bayan aikin tiyata da aka masa aka cire wata cuta a hanjinsa.
Tukanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, safi shugaban majalisar dattawan Najeriya ta amince da dokar da za ta kafa hukumar da za ta hukunta laifukan zaɓe na tarayya, amma kuma ba ta da hurumin hukunta waɗanda suka aikata laifi a jihohi. To ko menene zai zama mafita?
A gyara a sa cewa kowace jiha sai ta aikar da hukuma irin wannan, domin yana cikin constitution a cewa jihohi lalle su kafa hukumar zaɓe.
Bayan nan kuma za mu kawo muku hira ta musamman da ministan samar da wutar lantarki na Najeriya, injiniya Sala Mamman, kan halin da aikin samar da wutar lantarki na Mambila yake ciki.
Kasar sai da lafiya ake komai, to yanzu kasa tana fuskantar yadda za a samu kasan ta samu lafiya kuma ta zauna lafiya, sannan a yi maganan irin manya-manyan project irin wannan, amma ba fasawa kai ba.
Kama kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Elifika yake gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Bakiri. Yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai je majalisa domin ganawa da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyarsa ta Democrat, bayan sun sanar da wani shirin $3.5 trillion na faɗaɗa kiwon lafiyar tsofaffi da batun canjin yanayi da kuma shirye-shiryen taimakawa iyali, inji shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer. Wannan shine zai kasance zuba jari mafi girma a tallafin da za a baiwa waɗanda suka girma a cikin shekaru da dama, Schumer yana faɗa a jiya Talata. Dan majalisar dattawan Democrat daga jihar Virginia, Mark Warner, ya faɗa wa manema labarai cewa waɗannan kuɗaɗen za su biya baki ɗayan shirye-shiryen da za a gudanar. Ko da yake Warner bai bayyana takamaiman inda za a samu kuɗaɗen shirin ba, amma a baya Biden ya buƙaci ya ƙara wa masu hannu da shuni haraji da kuma kamfanoni. 'Yan Republican a majalisar dokokin sun bayyana adawarsu ga ƙarin harajin bayan sun samu nasarar rage haraji ciki har da na kamfanonin a lokacin gwamnatin shugaba Donald Trump. Wata motar ban dauke da ma'aikatan gine-gine 'yan kasar China da na Pakistan da ke tafiya a wata hanya mai tsamsi a wani tsauni ta faɗa cikin rami mai zurfi yau Laraba, inda ta kashe mutane 13 ciki har da 'yan China guda 9 a cewar jami'ai. Akalla mutane 36 suka jikata a cikin hadarin da ya auku a gundumar Kushitan da ke cikin yankin Kibar Paktunkwa, inji Arif Javed, mataimakin kwamishina a gundumar. Hatsarin ya faru ne dai a wata hanyar da ta jike bayan ruwan sama a cikin dare, amma jami'an Pakistan suna nan suna gudanar da bincike a kai. Ofishin jakadancin China a kasar ta faɗa a wata sadarwa cewa an kai wa boss ɗin hari ne. Injiniyoyi da sauran ma'aikatan gine-gine na China suna taimakawa Pakistan ne ta gina dam a gundumar Kushitan. Javed ya ce ma'aikatan Pakistan da na China suna kan hanyarsu ce zuwa inda za a yi aikin, wannan hatsarin ya ritsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba Papa Roman Francis ya biro asibiti kwanaki 10 bayan aikin tiyata da aka masa aka cire wata cuta a hanjinsa. Wasu shaidun gani da ido sun ce sun ga Francis mai shekaru 84 a duniya a cikin wata mota yana barin asibitin Gemelli Polytechnic na birnin Roman da safiyar yau Laraba. A ranar 4 ga watan Yuli ne likitoci suka masa tiyata suka cire ciwon, aikin tiyatar da aka kwatanta da mafi girma da aka fara yi masa tun bayan da ya zama Papa Roma a shekarar 2013. tunda farkon wannan watan Yuli ne dai aka dakatar da halartar jama'an Paparoma a fadarsa. Yanzu kuma Francis zai dauki hutu na dan lokaci.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da dokar da za ta kafa hukumar da za ta hukunta laifukan zaɓe a ƙasar, amma kuma ba ta da hurumin hukunta waɗanda suka aikata laifi a jihohi. Ko menene zai zama mafita? Ga wakilin sashen Hausa Madina Dauda da amsar wannan tambaya a rahoton da ta aiko mana.
Ana da an yi wa ƙudurin dokar karatu na uku a majalisar dattawa, kuma har majalisar ta amince da dokar. Muhimman abubuwa da hukumar za ta yi idan an kafa ta sun hada da ikon nadawa da kula da masu bincike da masu gabatar da ƙara da kuma masana don gurfanar da masu laifi a gaban kuliya. Amma a zaɓuɓɓukan tarayya kawai ba a yi maganar laifukan da za a yi a jihohi ba. Sanata Ibrahim Shekarau yana cikin 'ya'yan kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar dattawan, ya yi ƙarin haske akan hurumin hukumar idan an kafa ta.
Ba za ka dauki wata hukuma da za ta kula da waɗannan al'amura na ƙasa a tafi jihohi ba. Ɗayan biyu ne zai faru. Ko dai in an zo gyaran tsarin mulkin Najeriya, a yi gyara yadda za a nuna cewa wannan hukuma tana da hurumi a laifukan zaɓe na jihohi. Ko kuma a yi gyara a sa cewa kowace jiha sai ta haifar da hukuma irin wannan. Domin yana cikin constitution a cewa jihohi lallai su kafa hukumar zaɓe.
Me yasa ba ku tabbata yanzu?
Ai yanzu ai ba zo gabar gyaran tsarin mulki ba, ana kan wannan. Shin ninki ce ai abubuwan nan ɗayan biyu ne zai faru? Ko dai a bar abin yadda yake, ko kuma a gyara tsarin mulki cewar kowace jiha yadda aka tsara tsarin mulki kowace jiha lallai ta kafa hukumar zaɓen ta? To za a iya goya cewa lallai ta kafa hukumar da za ta hukunta masu laifin zaɓe.
A lokacin da yake nazari akan dokar, Sanata Ahmed Babbakaita ya tsokaci akan hukumar yana cewa akwai hukunci mai tsanani idan an samu wanda ya aikata laifi.
Akwai maganar tada tazuma da mutane ke yi a ranar zaɓe, mai bi sai an yi zaɓen lami lafiya saura minti 30 ko awa guda ne zai zo ya faffasa zaɓe. To irin waɗannan suna ɗauke da hukunci mai tsanani wanda har zai kai ka shekara 20 kuma da tara. Akwai irin wanda ake zuwa a sai ƙuri'u sai a ɗauko su daga wurare a tura musu motoci su zo. To yanzu in ba da kai da iyalinka ba kawai za ka zo a cikin mota, duk wanda ya tura da shi, wanda ya tura da wanda aka ɗauko ɗin duk suna da hukunci mai tsanani yana jiransu. So waɗannan abubuwan duk an yi su ne domin a samu kwanciyar hankali wurin zaɓe, a hana banga da tashin hankali domin a samu inganci a wurin zaɓen da muke.
Daga dukkan alamu, kafa wannan hukuma na nuni da cewa lallai laifukan zaɓe na kasancewa babbar barazana ga sahihanci ko ingantaccen zaɓe a Najeriya, inda zaɓuka ke ƙara tayar da rikici ko haifar da rikici a lokacin da ake zaɓe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta yi watsi da da'awar da ta saba wa doka ta harkokin tekun kudancin China. Kana tana tare da kasashen kudancin Asiya da suke fuskantar tilastawan Beijing. Da yake jawabi a wani taro ta bidiyo da ministocin kasashen waje na kungiyar kasashen kudancin nahiyar Asiya ta ASEAN a takaice, Blinken ya kuma ce Amurka tana matukar damuwa akan hali da ake ciki a kasar Myanmar. Kana ya yi kira ga kungiyar da ta dauki matakin kawo karshen tashin hankali a kasar kuma su tabbatar da demokradiyya a kasar. Kungiyar ASEAN ita ce take jagorantar shiga tsakani ta hanyar diplomasiya a kasar Myanmar da ke cikin kungiyar tun ranar 1 ga watan Fabrairu da juyin mulki ya jefa kasar cikin rikici. Gwamnatin sojan Myanmar bata nuna alamun biyewa matakai biyar da kungiyar ASEAN ta cimma a cikin watan Afrilu ba, matakan da suka buƙaci kawo ƙarshen tashin hankali da fara tattaunawar siyasa da kuma fidda sunan wakilin yankin na musamman. A ƙarshe, mazauna birnin Sydney na ƙasar Australia suna ci gaba da kasancewa cikin dokar kulle zuwa makonni biyu nan gaba, yayin da jami'ai ke ƙoƙarin daƙile ƙaruwar yaduwar sabuwar nau'in cutar COVID-19 ta Delta. Dokar kullin na farko da aka fara kafawa a ranar 26 ga watan Yuni ta biyo bayan tabbatar da wani direban motar limousine da ke daukar ma'aikatan jirgin sama na ƙasa da ƙasa ya kamu da cutar. tuni sama da mutane 800 suka harbu da cutar ciki har da sababbin da aka sanar yau Laraba. Mutane biyu ne suka mutu a cikin barkewar cutar na yanzu. Mazauna birnin mai mutum miliyan 5 an ba su dama ne kawai su bar gida zuwa wurin aiki da mimmike jiki da sayan wasu abubuwan bukatar yau da kullum ko kuma bisa dalilin kiwon lafiya yayin da makarantu da sana'o'i da dama ke rufe.
A gaida Baba Yakub Makeri mai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Bayan sama da shekaru 40 ana hada-hadar samar da wutar lantarki daga tsaunin Mambila, akwai alamar rashin isassun kuɗi na tarniƙi ga gudanar da aikin gadan-gadan. A hirar da wakilin Umar Faruku Musa, idan ministan samar da wutar lantarki a Najeriya, injiniya Salamamman, ya bayyana halin da ake ciki a yanzu.
Alhamdulillah, a bisa gaskiya an samu ci gaba kamar yadda na fara mutane lokacin da Allah ya sa na ɗauki rantsuwa na zama minista na samar da wutar lantarki na ƙasa gaba ɗaya. Farko hankali na koma akan harkar Mambila, wanda tun ina matashi nake ji sama da shekara 40 Mambila. Na zo na duba na ga cewa to lallai fa Mambila da ake faɗan ba a je ko ina ba, kuma cikin ikon Allah na sa wannan harkar a gaba. Kuma gashi yanzu zan iya cewa harkar Mambila an samar da fili, sannan kuma filin nan ana nan ana aune a fitar da filin nan. Bayan an gama aune an fitar da fili, za a tashi mutane a wajen a biya su compensation. So daga nan kuma za a fara ayyuka na hanyoyi wanda za a je a kai kayayyakin aiki filin aiki. Wannan shine bambancin yanzu da baya.
Ina tuna lokacin da aka rantsar da kai minista, kuma ka ɗan yi binciken ka bayyana wa duniya cewa saɓanin labarin da ake badawa cewa an yi nisa wurin tsare-tsaren aikin nan, ashe ko share filin ko ma filin ma babu tabbatacce cewa zai zo hannun gwamnati a fara wannan aiki. Wannan kasawar me yasa aka faɗa wa mutane abin da ba gaskiya ba?
To wannan kuma ai kaga ba kamata ka tambaye ni ba, saboda ai bana nan. Ni da nazo ne na dora daga inda aka tsaya, amma babu komai. Yanzu akwai komai. Abin da ya faru baya ai magana shekara 40 nace ma ina zan zakulo su duk gaba ɗaya yanzu in gaya ma. Kashi dai abin da ni Allah ya sa nazo na wada nawa taimako a ciki ma wannan gwamnati.
Amma kai kanka tun lokacin da aka rantsar da kai an ce kana tafa fitakar neman kuɗin da za a yi wannan aiki ya yi nisan da zai wuce abin da kuka yanzu, amma ba a samu ba. Me yasa, kuma wane mataki ake ɗauka domin a samu da kuɗin?
To wannan abu ne a bayyane ba sai na faɗa ba. Ka san abin da duniya take ciki gaba ɗaya ba ma Najeriya ba. Ka san wannan harkar na COVID-19 ɗin nan ya maimaye duniya, ya sa tattalin arzikin duniya gabaki ɗaya ya yi ƙasa. So maganan aiki irin wannan na biliyan a ce maka $5 ba naira ba, to ai ka san kuɗi ne wanda ba za ka iya misalta su ba, za a iya fara su ba ma yanzu. Dole a dan dakata kaɗan sai ka san ta samu lafiya ma tukunna. Ka san sai da lafiya ake komai. To yanzu ƙasa tana fuskantar yadda za a samu ƙasan ta samu lafiya kuma ta zauna lafiya, sannan ai maganan irin manyan project irin wannan. Amma ba fasawa kai ba, in Allah ya yarda mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana nan, yana iya kokari ya ga cewa mun fara wannan aikin kafin ya bar wannan gwamnati.
Amma a baya an bayyana cewa an zura kudade masu yawan gaske a maganar Mambila nan. Kuma da ka zo ka ce ka yi bincike, ka ga akwai alamar an saka kudade, wasu ana maida su ba a yi aikin ba, wasu kuma sun salwanta ne. To akwai wani tsari na bincike wanda suka salwanta domin a yi hukunci ko koyaya?
Ito ka san dai kamar yadda kake ta komawa dai, sai na faɗa maka abin da ba yake ciki. Ka gani ba na cikin wannan. Na ɗaya ke, na biyu bincike ba aiki na ba ne. Na zo ne ni daga inda aka tsaya na ɗauka na wuce. Idan na ce bincike ba aiki na ba, watakila sai ka tambayi ko ministan shari'a ko kuma dai akwai inda za ka yi tambaya, amma dai ba a fawa ba.
Ministan samar da wutar lantarki a Najeriya, injiniya Salamamman kenan a hirarsa da wakilin Umar Faruku Musa. Kada amanta, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wanda har yi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da kawo bayanan dattijan siyasar Arewa a jihar Akko Lamido Umar Cikaire kan yadda wasu fulanin daji a Arewa suka yada sanda suka dauma kamai. Dattijan ya tuno wani mataki da inda ya dore na ilimin makiyaya wato nomadic education da hanyar rigakafin kalubalen da ake samu a yau. Hakanan za mu kawo muku zanta da Imam Abdullahi Abubakar Barikin Ladi wanda ya taba samar da mafaka ga kowa ba bambancin addini a wata fitina da aka samu.
Arewa zaman ta samu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Farko ga Lamido Umar Cikaire.
Nomadic education din nan gashi nan mu yan Arewa muke ta shugabancin muka kashi abin da karfi da yaji. Suka zama na ba su da ilimin addini, muna da addini, mu ne shugabannin addini. Amma ba su da ilimin addini, to waje koyar musu malaman mu, to malaman mu ba ruwan su da su. Alaƙar su da hukuma kuma in daga mai anguwa ne, in jauro ne, in digaci ne, in hakimi ne, in sarkin yanka ne, in dan sanda ne, in DPO ne, in charge office ne, in har sojoji ma da busan hawa busan sauka ba sun koma ba su da aiki sai cutar da Fulani mororin jeji. To ba laifi ma wataƙila wayansu su ma babba su da alaƙa da su. Amma duk ƙasar nan wanda yake ko jauro ne, ko digaci ne, ko hakimi ne, ko sarkin yanka ne, ko ba kulatani ne, ko yana da alaƙa da Fulani, amma shi yana cutar da su. Haka yan sanda ko da ba kulatani ne DPO da shi da yan sandansa a wannan yanki ba su da aiki sai cutar da Fulani mororin makiyaya. Haka duk wani dan sanda da ka sani a kowane jiha ba ya da alaƙa da mororin da Fulanin jeji makiyaya sai cutar da su. An zamar da su abinci, an mayar da su kaman waɗansu kayan marmari ne ko kayan ci ne. Amma da su ba su da wani amfani a gare mu, ba za mu ilmantar da su ba na addini, ba za mu ilmantar da su da ilimi da ake na yanzu ba, ba za mu taimaka musu ta sana'ar su ba kamar yadda ake taimaka manoma a saya musu taki, a saya musu tractor, a saya musu garman huta, a ba su iri, a nuna musu yadda za su yi duka, ba za a nuna musu ba. Ba za su kai dama muna da ma ma'aikata da ake cewa Ministry of Agriculture and Animal Husbandry da a Najeriya. Daga jihar Arewa tunda Bature yake nan ma, amma don dai kyale su da fitar da su cikin harkar mu gabaki daya sai da aka soke yanzu duk Najeriya babu inda ake da wani sunan ma'aikata sunan sa animal husbandry sai da Ministry of Agriculture kawai. Ana ta cewa za a raya noma, noma ma ba a raya ba, ana masa kariya da munafurci da cuta. To su kan ma ba a yi kariya da munafurci da cutan ba. Hatta yan huji da za a musu maganin dabbobin su kar su cutu don jama'a su amfana da dabbobin da nama. Don yanda za ka ci abin da ka amfani gona da za ka ci karayi, haka dole ka ci nama karayi. Amma sai da aka cire shi, aka bar su suna zanne zaman dabbobi, ba su da aure, ba su san da za a yi aure ba. Ba su da karatu, ba su san da za su yi aure su karatu ba. Ba su da addini, ba su san da za su yi ba. Ba su da karatun boko, ba su san da za a yi ba. Suna nan kawai an mai da su. Kaman in mutum yana so jeji ya je farautan barewa, shi ne ake farautan Bafulatani a kowane mataki na jauro, na mai anguwa, na jauro, na hakimi don a cuce su kawai, na ɗan sanda har sojoji yanzu. Haka kawai a je a kama Fulani don a ci kai, har ma aka kirkiro muyanmu Hausawa da Fulani. Wai Fulani don a yi maganinsu har aka yi wai wani abu wai ɗan banga ko ɗan sintiri. Ba su hukuma na ƙaramar hukuma ba. Su ba hukuma na jiha ba. Su ba hukuma na tarayya ba. Su ba ɗan sanda ba. Su ba sojoji ba. Ba lauyoyi ba. Ba an koyar musu ba. Ba su da ilimin komi. Wai su je su yi maganin Fulani mun Fulani suna barna. To daman dabbobi ba za su yi barna ba. Ana ji ana gani a je a samu Bafulatani a jeji a rugarsa a kashe shi daga cikin gari. Wai ya yi barna. Ina aka yi don mutum ya yi barnan gona za a ce kisa ne hukuncinsa. To shi ke nan mu abinda muka sani daman asali barna da rani da damina ake barnan gona. Amma don dai rashin mutunci a ƙasar nan Arewa sai da aka mai da Bafulatani da rani ma yana yin barna a gona a kama shi. Da rani Bafulatani da shanu zai barna a gona a masa hukunci. Haka su muka komo. To don me wannan abin ba zai sake juyowa a kanmu ba yanzu ya zama musiba a kanmu. Fulanin nan an cuce su. ta fiskar hukuma, an cuce su ta fiskar talakawa, an cuce su ta kowane abu na gwamnati.
Arewa a yau ake sauraro daga muryar Amurka. Yanzu zamu shiga karamar hukumar Bariki Ladi a jihar Plateau don kawo zantawa da Liman Abdullahi Abubakar wanda ya samar da mafaka a gida da masallacinsa ga musulmi da mabiya addinin Kirista a wata fitina a baya da hakan ya kawo masa lambobin yabo da kira da aikoyi da shi.
To na al'amari ranka daidai ba iko na bane ba kuma hikima ta bace. Al'amari ne na Allah. Kasan kuma yadda ya ga damar yin abu haka dai. Ire da wannan al'amari ya taso lalle na bude masallaci da gidana duk kowa ya shiga da kiristan da musulun kowa ya shiga kuma Allah ya taimake mu duk wanda dai Allah ya shiga din Allah ya kare mu rayuwarsa ya kare rayuwarsa. Waɗanda suka ci shiga. To su Allah ya sa kwanan su ya riga ya kare ne suka hakan ya faru amma wadanda Allah ya sa ya taimake mu muka roki muka bude aka su shiga to lokacin da an zo an ce za a shiga gidan ma nace a to in dai za a shiga sai in an kashe ni a shiga to da kuma Allah ya taimake mu muna nan dai muna ta addu'a sai kuma aka tsaya aka daina aka fasa shiga gidan aka kowa suka watsi masu wannan hidima.
Akamakalla wala wula kina mana lokacin yaya wannan rikicin ya faru ne ya jawo a mutane suke ta farautar juna har aka samu zubar da jini.
To dan kai dai mi ban san dalili ba tunda mu dai ranar da abin ya faru mun yi sallar da asar ne muka fara jin dan harbar dai daga ma da nisa tun daga wata kila ba ko daga wajen gane ne ko ina da ranar wurare da yawa an ci shiga mu ne ya kare akan mu amma ina gani a ranar a wajen gari ya fi goma wanda aka zo a wajen ranar mu ne ta kare akan mu da la'asar mun yi sallar la'asar kafin mu ma kuma a watsi a wurin ina gani har kusan magariba ana nan ana dan wannan wadan abubuwan to ni dai ina nan ina tsawon zirga-zirga in shiga in dawo in shiga cikin masallin in je waje in zo haka ne har Allah kuma ya takaita abu. To kuma mutanen da suke cike da masallacin da cikin gidan Allah kuma ya taimake mu mu muke ba su abinci da har waɗannan kusan sati guda ɗin nan.
Akar makalla wato abinda nake so mutane su fahimta yawanci ana samun irin wannan fitina da ta shafi kabilanci da bambancin addini har ma a tare hanyoyi a yayyanka mutane amma kai ka yi amfani da damarka ta matsayin addini ta kare rayukan mutane. Wani tunani ka yi ka ga ya dace ka ɗauki wannan mataki maimakon ka ba da haɗin kai a ci gaba da zubar da jini.
To ran kai daɗe shi dai mahaliccinmu ya halitta bayansa shi ya yi dabba shi ya yi itace shi ya yi yawa duk bayansa ne. To tunda bayansa ne kowanne yana son shi a yayi shi. To saboda haka bai kamata wani rai ya zo ya cutar da wani can rai ba. Ni na yi imani a kan cewa lallai dukkanmu Allah ne ya halicce mu. To saboda haka mu ina gani bai kamata ma wani ya ɗauko wani makami a kan yadda zai je ya cutar da wani ba.
Yankin jihar Plateau ana samun irin waɗannan matsaloli ko bara ne ma an samu tare hanya nan marabar jama'a shatale-talen nan inda aka kashe mutane ina jin bai fi ko bara ne ko bariya da tsakanin wajajen shekaru biyu kwanaki da aka samu matsalar zanga-zangar ensas a nan ma cikin Jos an harbe mutane. Me za ka ce wa mutanen jihar Plateau daga wannan tarihin abin da ka aikata na addini san bai koyar da ma zubar da jini ba haka kawai.
Ta addinin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kirista kuma an zauna lafiya saboda haka wani yadda zai cutar da wani saboda addini wannan ba yi da niyan addini bane sai dai yayi da ra'ayinsa ne kawai saboda haka irin waɗannan muna gani shaitanu ne kawai suke haddasa waɗannan abubuwa.
Masu sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shara. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika.
A gaida Nasiru yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau da ke Najeriya ƙasarmu ta gado ƙasa mai ɗabbin arziki da tarin jama'a da dai kuma talakawan ƙasar tamu na rayuwa ne irin na hannu baka hannu ƙwarya sakamakon mulki irin na kashin dankali da shugabanninmu ke yi mana Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Ahmadu manaja daga Bauchi unguwar Karofin Madaki a Najeriya. Tace muryar Amurka ku bani dama in taya mutanen Kajuru jihar Kaduna murnar sako sarkin Kajuru da ƴan ta'adda barayin daji suka yi. Ko kuma ina ƙara kira ga shugaba Muhammadu Buhari daga saka dokar ta bashi a jihar Kaduna. Domin gwamnatin jihar Kaduna karkashin gwamna Nasiru Ɗanrufa'i ta kasa kuma ta gaza akan babban aikin da kundin tsarin mulkin Najeriya dora duk shugaba wato kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu. Sako daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina ta ce fatan alheri ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Yunwaci da wani kudurin doka da zai yi gyaran fuska ga dokokin aikin jarida da majalisar dattawan Najeriya suka yi abin yabawa ne da jingina kuma ya yi daidai. Saboda mu dai muna adawa da duk wata doka da za a kafa a ƙasarmu Najeriya wanda za a fake da guzuma harbukar sana da ita, ma'ana dokar da za a yi wacce za ta musguna wa 'yan jarida a ƙasar. Sako daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani jihar Zamfara da ke salon biyo mai Hausa. Take kafullo da wata sabuwar manhaja domin kara inganta zamantakewa aure da mahukuntan Iran suka yi hakan abun a yaba ne kuma abun koyi ne ga sauran kasashe. Da fatan za su yi amfani da manhajar ta yadda ya dace. Sakonmu na karshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce tura sojoji domin su kwantar da tarzoma hukumomin kasar Afirka ta Kudu suka yi, inda ake ci gaba da kashe jama'a kasar ya yi daidai. Da fatar hukumomin kasar za su ci gaba da kokari wajen ganin sun kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Wanda a takaice, yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai je majalisa domin ganawa da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyarsa ta Democrat bayan sun sanar da wani shirin dala triliyan 3.5 na faɗi da kiwon lafiyar tsofaffi da batun canjin yanayi da kuma shirye-shiryen taimakawa iyali, inji shugaban masu rinjayi a majalisar dattawa Chuck Schumer. Wannan shiri ne zai kasance zuba jari mafi girma a tallafin da za a baiwa matsakaitan shekaru a cikin gwamman shekaru, Schumer yana faɗa a jiya Talata. Wata motar ban dauke da ma'aikatan gine-gine 'yan kasar China da na Pakistan da ke tafiya a wata hanya mai tsamsi a wani tsauni ta fada cikin rami mai zurfi yau Laraba, inda ta kashe mutane 13 ciki har da 'yan China guda 9 a cewar jami'ai. Akalla mutane 36 suka jikata a cikin hadarin da ya auku a gundumar Kushitan da ke cikin yankin Kibar Pakhtunkhwa, inji Arif Javed, mataimakin kwamishina a gundumar. A ƙarshe, yau Laraba Papa Roman Francis ya biro asibiti kwanaki 10 bayan aikin tiyata da aka masa aka cire wata cuta a hanjinsa. Wasu shaidun gani da ido sun ce sun ga Francis mai shekaru 84 a duniya a cikin wata mota yana barin asibitin Gemelli Polytechnic na birnin Roman da safiyar yau Laraba. A ranar 4 ga watan Yuli ne likitoci suka masa tiyata suka cire ciwon, aikin tiyatar da aka kwatanta da mafi girma da aka fara yi masa tun bayan da ya zama Papa Roma a shekarar 2013.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya jihar Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Magyari da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jullar da Suresham da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.